Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM Dalol da sauran tashar mu kuma ta Viewer Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kama mu kai tsaye a duk lokacin da kuka so hakan a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan mu da wannan yammaci. Yau Alhamis 13 ga watan Disamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage. Sauran abokan aikin mu daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoton da wakilin mu ya aika mana na yunkurin wata gidauniyar Amurka da ta taimaka mana kasassu a Najeriya. Yanzu kuma a cikin shirye-shiryen namu za ku ji wata kokari da majalisar dokokin Amurka ta yi na ganin cewar an gudanar da zaben Najeriya yanda ya kamata. Wakilin abokin aikin mu Mahmud Lalo ya halarci wannan zama da aka gudanar a majalisar dokokin Amurka. Daga bisani kuma za mu kawo muku labaran tamola a takaici. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji yanda duniyar ta wuni.
Shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen Afrika. Amurka ta ce ya zama dole buƙatunta su zamanto abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afrika. A yau Alhamis, mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkar tsaro John Bolton ya bayyana waɗannan manufofi a birnin Washington. Bolton ya ƙara da cewa za a rika gudanar da hulɗar kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afrika ta yadda ɓangarorin biyu za su amfana. A cewar Bolton, daga yanzu Amurkan ba za ta rika ba ƙasashen nahiyar ta Afrika tallafi barkatai ba, sannan ba za ta ƙara ɗaukar nauyin wani aikin soji na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda bai haifar da wani abin alkhairi ba. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan kasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron kasar. A wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kamen wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Canada ta yi. A yau Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Lu Kang, ya gaya wa manema labarai cewa an kulle wani mai ba da shawarwari a fannin kasuwanci mai suna Michael Sparbo da wani tsohon jami'in diplomasiya Michael Kovrig a ranar Litinin saboda ana zargin su da yin wasu ayyuka da ke barazana ga tsaron China. Lu ya kuma ce an kare haƙƙoƙin shari'a 'yan ƙasar ta Canada. Wata kafar yaɗa labarai ta lardin Leonin da ke arewa maso gabashin ƙasar ta faɗa yau Alhamis cewa jami'an tsaro sun fara binciken Sparbo a birnin Dandong. Sparbo shine shugaban wani ofishi da ake kira Factu Cultural Exchange wanda ke tsara harkokin musayar wasanni da ilimi da Koriya ta Arewa. Ya kuma yi aiki a matsayin mai fassara da bada taimako ga tsohon dan wasan ƙwallon kwando na ƙasa Dennis Rodman a lokacin da ya kai ziyara ƙasar Koriya ta Arewa. Ya kuma taɓa haɗuwa da shugaba Kim Jong-un. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran ƴan majalisar dokokin Amurka za su ci gaba da duba kudirin kawo ƙarshen taimakon da Amurka ke ba dakarun Saudiya da ke yanki yakin basasa a Yemen. Yau Alhamis da rana aka shirya za a jefa ƙuri'a akan matakin. Ana sa ran wasu ƴan jam'iyyar Republican za su haɗu da ƴan Democrat wajen gabatar da kudirin. Majalisar dokoki da ƴan Republican da ke da rinjaye sun jefa ƙuri'a jiya Laraba, inda 60 daga cikin su ke goyen bayan a yi zaman muhawarar, 39 kuma ba sa goyen bayan matakin. Wannan sakamako ya bijirewa ƙoƙarin da gwamnatin shugaba Trump ke adawa sosai da duk wani abu da zai kawo cikas ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da Saudiya da suka dade da kullawa.
Kwa gaida Zahara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Wata gidauniya da ke taimakawa guragu wanda kuma take da masugunta a nan kasar Amurka da ake kira Rehoboth Foundation ta tallafa wasu guragu sama da 420 da rikicin Boko Haram ya daidaita a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu ya hada mana rahoto dangane da yunkuri da kuma gudunmawa da wannan kungiya ke badawa.
Wata gidauniya da ake kira Rehoboth Foundation na kasar Amurka ta raba kekuna ga guragu 420 a jihar Borno. Wannan gidauniya ta ce ta raba waɗannan kekuna ne don taimakawa guragun da ba su da halin sayin waɗannan kekuna da kasarinsu mutanen da rikicin Boko Haram ya daidaita. Mr. Felix Agutolade shi ne shugaban wannan gidauniya wanda kuma ya miƙa gwamnatin jihar Borno da hannun hukumar samar da agajin gaggawa na jihar, wato SEMA, ƙarƙashin jagorancin Hajiya Yabawo Kolo, da raba waɗannan guragu. Mr. Agutola ya ce suna ba da irin wannan tallafi na taimako a kasashen Afirka da dama, kuma ga akwai bukatan kawo wannan agaji ga waɗannan guragu. Gama abin da ke cewa,
I came this time around with 420 new witches.
Yace wannan karon nazo da sabbin kekunan guragu ne guda 420 da kuma aiwatar da yadda za mu tsara shirin nan na mutanen Afirka da ke waje yadda za su dinga taimakawa ƴan Afirka.
In the United States of America, I have a television program called the Diaspora Forum The Way Forward.
Yace ina da shirin da nake yi a gidan talabijin a kasar Amurka wanda aka sawa suna mafita ga mutanen da ke kasashen waje, kuma dalilin shirin shine muna so mu dinga bunƙasa mun Afirka ne a kasashen waje. To ko menene ba Minister Felix din garbin taimakawa waɗannan guragu ganin cewa kasar Amurka yake da zama?
Last time when I came, one of the IDP person came, she came on.
Yace kwanakin baya da nazo, naga wata 'yar gudun hijira akan wani abu mai kama da keken guragu. Abin kuma abin damuwa ne matuƙa, dan ba keke bane, kuma tana nan tana ta gugurmaya a kai. Ta kasa motsawa, shine na matsa kusa da ita ne mata alƙawarin cewa nan gaba idan zan zo zan kawo mata keken guragu. Ke sa na yanke hukuncin kawo waɗannan kekuna wanda suka tasan ma 420 wanda kuma aka raba waɗannan mutane. To ko me mutanen da suka amfana da waɗannan kekunan ke cewa?
Sunana Muhammad Abubakar, ni ne chairman na fiscal challenge Borno state people with disability. Keken wannan tallafi ne wanda mutane na katatu irin wanda bom ya shafe su, da irin tashin hankalin da wannan abun ya faru ya shafe su, da irin IDP camp da wani local government ba local government na katatu, wannan ne ma mutum 420.
Ya kake ji game da wannan kyautar da ka samu?
Wannan kyautar na ji dadin ki sosai, dan saboda akwai wanda bai taba hawa keke ba, akwai wanda bai san ma dadin tafiya ba, iyayen su ne suke goyon su. Ni kaina da ina da karfin sayan wannan abun zan yi taya raba mu balle tun da wayan su marfin taimaka su mana wannan tallafin, a dinga yi mana irin wannan, ga mu ji dadi mu ma ga mun san cewa an san darajar mu, an san muhimmancin mu, an san mutuncin mu.
Sunana Muhammad Aji, secretary na Borno state na guragu gaba da. Mun gode wa wannan committee na SEMA da kuma ainihin kwamitin da suka zo daga America. Mun gode musu sosai da jama'a mu. Akwai wanda bai taba hawa keke ba a garin nan, yau Allah ya sa ya hau, jin dadin sa bazan iya kamanta yanda yake jin dadi ba har ga Allah. Don wani yana ja a gindi, wani sai an doke shi a hannu a yawo da shi, yau Allah ya sa ya samu keke daga koda daga kofar su daga sati ne zai fita, Allah ya da zai ji dadi. Kuma mun ji dadi sosai, muna kira ga gwamnati su ci gaba da supporting wannan irin wannan nan.
Wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da rashin tafiya kenan da kuma suka amfana da wasu kekunan guragu da wata gidauniya da kasar Amurka ta raba musu a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu haka anan cikin ɗakin watsa shirye-shiryen namu muna tare da Mahmud Lalo wanda da shi da abokin aikin mu Abdulaziz Adali Toro suka halarci wani zaman wani committee na Majalisar Dokokin Amurka da yayi zaman jin bahasi na jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma hukumar nan da ke raye kasashen duniya na Majalisar Dinkin Duniya ko kuma a ce ta nan Amurka wanda suka zauna a yau aka gudanar da wani zama dan haka Mahmud Lalo sun samu halartar wannan taro wanda ya samu jagorancin shi wannan na committee din Mr. Chris Smith shine shugaban wannan committee din daga jihar New Jersey. Mahmud Lalo kun samu halartar wannan taro da dama ɗan Najeriya za su ce to taya za a ce wannan zabe na Najeriya amma kuma Amurka tana da wani abu da yake da bata sha'awa a ciki hadda za a yi zaman jin bahasi.
To Yusuf sannun ku da aiki da kai da Zahara wato da farko ka san ita Amurka Yusuf kaman ƙasa ce a matsayin uwa a fannoni da dama da take taka rawa a fannin siyasa harkar cinikayya da sauran abubuwan da suka shafi hulɗar ƙasa da ƙasa. To lura da irin abubuwan da suke faruwa cewa an tunkari zaɓe na 2019 yasa shi wannan committee da yake kula da harkokin kasashen waje karkashin shi shugaban committee wato Chris Smith wanda yake wakiltar jihar New Jersey aka shirya wannan zama domin a saurari bahasi daga wasu manyan jami'an wasu hukumomin Amurka da suka je suka kai ziyara Najeriya domin su faɗi yadda suka ga abubuwa ke wakana ko kuma gudana dangane da shirye-shiryen shi wannan zabe. To akwai dai kamar yadda ka faɗa akwai jakada Tibo P Nagi wanda shi yana daga cikin wanda suka je ita Najeriya a kwanan da suka dawo da kuma Ramsey Day wanda shi jami'i ne a hukumar Amurka dake ayyukan raye kasashen waje inda suka ba da bahasi a gaban shi wannan committee kan irin abubuwan da suka gani. A lokacin da yake jawabi shi jakada Tibo P Nagi ya yi batu ne abin kan abin da ya shafi suna so Amurka ta ga wato Amurka na so ta ga cewa an yi zabe sahihi sannan ta kawar da duk wata barazana ko tarzoma da ka iya kawo cikas ga shi wannan zabe ta kuma marawa kungiyoyin fararen hula baya wajen ganin sun taka rawa a lokacin da ake zabe tattara bayanan zaben da kuma bayyana shi sakamakon zaben ko kuma kidaya ƙuri'u. Shi ma dai jami'i Ramsey Day kusan abubuwan da ya magana akai kenan su committee suna musu tambayoyi su kuma suna ansawa daga da abin da suka gani a wajen a Najeriya kenan a lokacin da suka kai ziyara.
To Mahmud da dama ɗan Najeriya za su so su ji menene muradin Amurka dangane da shi wannan zaben da ake tunkara yanzu haka.
To Yusuf za a iya cewa kamar yadda ya shimfiɗa shi a jawabinsa ɗan majalisa Chris Smith a lokacin da aka fara wannan taro ya yi bayani kan yadda muhimmancin Najeriya take ga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Lura da cewa ita ce ƙasa wacce take da yawan al'umma a nahiyar ta Afirka ta fannin siyasa ba a batta a baya ba, fannin kasuwanci ba a batta a baya ba, in ka taɓo hawa sanni su nishaɗi da sauran sannan duk ba a ba an Najeriya a baya ba. To hakan ya sa shi wannan committee ya shirya wannan zama domin a ji bahasi daga waɗannan jami'ai domin idan akwai wasu matsaloli da aka hango a tunkare su a magance su wato matsaloli da ka iya kawo cikas ga shi wannan zabe domin idan har ƙasar Najeriya ta samu matsala kamar yadda shi Chris Smith ya faɗa kamar gaba ɗaya ɗaukacin nahiyar Afirka ce ta sami matsala domin za a iya samun matsaloli da zai iya shafin sauran ƙasashe ka gaya watsu su zamanto sun sami an sami wato kamar hatsaniya a nahiyar ta Afirka wato ba sa so dai komai ya sami ita Najeriya a yi wannan zabe cikin lumana.
To hakan baya nuna cewar ita Amurka za ta iya yin katsalandan a cikin zaben Najeriya kenan da ke karatowa?
Wato ba a iya cewa katsalandan ba ne tunda ba zuwa suka yi kai tsaye suke so su nuna wani al'amari da sa hannu kai tsaye a yi wani abu ko kar a yi wani abu ba. Ba zan manta ba na tuna shi jakada Ramza wato Tibo Nagi akwai inda yake cewa su bukatar shi ne ba sa so a ce wai Amurka tana mara ma kowa baya ba ta da dan takara.
Ba ta da dan takara.
Abin da take bukata kawai shi ne ta ga hanyar zaɓe sahihi cikin lumana a miƙa mulki cikin lumana ba tare da matsala ba. So kusan wannan bayani na shi a iya cewa kenan ba wani katsalan nan za a iya cewa za su yi bikin tunda ba hannu za su sa kai tsaye ba.
To Mahmud Lalo muna godiya da wannan gudunmawa da ka bada. Yawa. Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. akan wannan maudu'in muke so zamu so zuwa dan anjima kadan ku bugo muna waya don ku bayyana mana ra'ayoyinku wani hanyoyi kuke gani ya kamata a ci al'umma sun bada tasu gudunmawa wajen ganin an samu sahihin zabe a Najeriya amma dai kafin nan sai a shakata da wannan faifan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to mun samu kiran mu na farko daga jahar Bauchi wa muke da shi daga Bauchi
Assalamu alaikum mai magana Abubakar Gani Babale
Mala Abubakar muna jin ka
to alhamdulillah mu dai addu'an mu da fatan mu a Najeriya ayi zabe ingantacce mai tsafta fatan mu Allah ya ba mu shugaba na gari dan haka kasan America kuma da suke sa ido mu fatan mu dai Allah ba mu shugaba na gari dan ba mu san kasaran din dan kasaran din ne ba yau muka saba zabe a Najeriya ba duk da mun koyi zabe daga kasan America din demokradiyyar nasu to mu dai fatan mu Allah ya ba mu nasara
to mun gode Mallam Abubakar bari mu je jahar jamhuriyar Niger kuma wa muke da shi daga jamhuriyar Niger
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa ke magana
umma mala alaiya da dogon duja cikin jamhuriyar Niger
to mala ali muna sauraron ka
to abin da an ra'ayi da ka ga wannan zabe yan Najeriya mu dai addu'a ta muka yi yan Najeriya su zabi shugaba mai adalci tunda dai yan jihar Arewa dai
ka
shuka eh an ka zaba mu dai ya dai dai Allah ta zabi lahiya kuma kare lahiya mu addu'a ta zabi yan Najeriya kuma wannan saba kida ta America ta yi to mu da mu san kasashen nan na tura sa su kasalan nan cikin Afirka su gode ya zabe lahiya na kore mu dai Amurka ni na kuma da daga duk wanda cikin horin Niger
to masha Allah mun gode Mallam Ali a yanzu muna samu kira daga to muna da kira daga jihar Kaduna wa muke da shi daga Kaduna
ina magana da Lawal Ibrahim Adam daga Sanganaka
to Mallam Lawal muna jin ka
eh ni ma dai abin da zan fara dangane da wannan America da suka zo dama muna koyi da su ne
eh
lalle zuwa kina da amfani da mu tabbatar da ganin an yi siyasa mai amfani
to menene kiran ka ga su kuma al'ummar Najeriya
kiran da zan yi da shi ne mu kwantar da hankali mu yi siyasa ba fada ba ta da hankali
to mun gode Mallam Lawal Ibrahim muna da kuma kira daga jihar Gombe wa muke da shi daga Gombe to jihar Yobe wa muke da shi daga jihar Yobe to wa muke da shi a Yobe
wakil Sale Tandam
Mallam Sale muna sauraron ka
yawa ina so mu bayani akan maganan zabe da muke muka sa a gaba muna fatan Allah Ubangiji ya taimake mallan nuna mana lokacin lafiya baba Buhari ya zarce ayyukan da yayi
mallam Sala abinda muke magana akai maujudin mu shine wani irin gudunmawa ya kamata al'umma su bada wajen ganin sun taimaka ma jami'an tsaro a gudanar da zabe mai inganci.
Na'am, lalle gudunmawa da ya kamata al'umma su bada shine gudunmawa da ya kamata al'umma su nutsu a san abinda ake ciki a tafiyar da zabe a kawar da bangar siyasa da tsayawa yara matasa kayan shaye-shaye suna bata al'amarin zabe a taimaka wa jami'an tsaro a kan zabe a samu a yi tunanin lafiya.
To mun gode Malam Sale, bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Yusuf Baliyu Harande, barka da yammaci.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
Sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To a Yusuf Baliyu Harande, ni wannan ban dauka kasa London bane, ai kusan mu Najeriya muna koyi da siyasa America ne. Kuma ina so mutane su fahimci cewa ita gwamnatin America da ma'aikatanta daban, shugaban kasa tsarin shi daban. In shugaban kasa America ji wani abu daban, kaga yanzu kan America su shugabannin kasan suka ga zai wani abu zai kauce hanya za da shi hanya. Kuma ai mu muna so irin wannan kasashen su dinga zuwa suna ganin kasashen mu na Afirka zaben da ake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba. To kuma gaskiya mun goye bayan ka, kuma muna ƙara kira ga ƴan kasan sani cewa duk wanda kake so ba duk ba za a tirsa ka zaben da baka so ba, ka je ka ga wanda ya ci maka alheri da wanda ya ma aiki wanda zai kama zaman lafiya shine za ka je ka ba kuri'arka. Amma kake duniya zuwa kake je kana faɗa ko akan wani kace sai ka kashe kanka. Ko muna ƙare ba gwamnatin America duba da yadda zai ta sa ido sabanin wani shugaban kasa da ya saka litaji wai America ta taimaka wajen fadin shi zabe na ruwanta. To da fatan ne za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu tafi Abuja binnin tarayyawa. Muke da shi Abuja.
Ah, ana magana da engineer mai girma ke jikon ta gora.
To malam engineer, muna jin ka.
To gaskiya akwai rawar da talakawa za su ba jami'an tsaro wurin zabe. Yanzu da mugumugun da ake yi wurin zabe, to talaka akwai rawar da taka. Zuwa da makami da tashin hankali duk talaka kai yayi shi. Su kuma jami'an tsaro ɗan haka kamar gwamnati ta so ta yi unhaye da su, to su kuma talaka su hana.
To kana ganin ta haka ne kawai za a iya kawo matsala, za a iya warware ita wannan matsala ta zabe ya samu inganci kenan.
Insha Allah za a wani zabe za a samu inganci, ya hankali kowa ya tsaya matsayin shi, zabe za a samu inganci insha Allah.
To mun gode engineer. To mun har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau, bare mun samu kira daga jihar Kwara. Wa muke da shi a Kwara?
To kuna tare da Dalla Garba Dinan Abdullahi da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Garba, muna sauraron ka.
To da gaskiya da yake yanzu dai ni kamo ko wallahi ban saurari maudu'in ba.
To maudu'in mu na yau shine wane irin gudunmawa ya kamata al'umma su ba ma jami'an tsaro a lokacin gudanar da zaben Najeriya mai tahowa.
To gaskiya gudunmawa da yayin al'umma suke ba su kamar ga zabe mai zuwa. To na farko dai jama'a su ji doka da koda, kuma duk abubuwan da zai kawo tashin hankali ga kasa ko kuma wasu barke wasu abubuwa su mutane su yi sakamakon kam da wannan. To shi ita ce wannan gudunmawa ta farko wadda ya kamata jama'a su ba suwa.
To mun gode Malam Garba, bari mu je Plateau, jihar Plateau. Wa muke da shi a Jos?
Yawa, kuna magana da Sa'adu Umar ne daga Plateau.
Malam Sa'adu, muna jin ka.
Yawa, gudunmawa da nake so na bayar game da wannan mutanen America da suka zo, abin yana da kyau yadda suka zo haka. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya nuna mana lokacin mu yi zaɓe lafiya.
To mun gode Malam Salisu Umar. Iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yanzu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za mu sake ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 3:54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
kasar Masar ta yi amai ta lashe akan matsayin ta dangane da neman karbar wakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 hukumar kwallon kasar ta ce a yanzu tana sha'awar karbar wakuncin gasar duk da yake a can baya ta ce san ba ta bukata hakan ya biyo ne bayan wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban hukumar ta kasar Masar Harry Aburida da kuma shugaban hukumar kwallon nahiyar Afrika ta CAF Ahmad Ahmad yanzu haka dai hukumar kwallon ta kasar ta Masar ta ce tana jiran amincewa ne kawai daga gwamnatin kasar a wata mai kama da wannan kuma ita ko kasar Morocco ta janye matsayin ta na shiga takarar karbar bakuncin gasar ministan wasannin kasar Rashid Alami ya ce kasar ba za ta ci gaba da fafutukar neman gasar ba duk da yake a can baya an yi ta ayyana ta a matsayin wacce za ta iya maye gurbin kasar Kamaru da aka kwace wa damar karbar bakuncin gasar ta baɗi ministan ya ce ko can kasar ba ta nemi gasar ba ta shekara ta 2019 kuma ba za ta yi ba a yanzu a kasar Tunisia kuma hukumar kwallon kasar ta nada tsohon dan wasan kasar Faransa Alain Gressé a zaman sabon kocin kasar zai so mu aiki ne a 1 ga watan Janairu mai zuwa a kontarakin da zai karkare a shekara ta 2020 Gressé mai shekaru 66 zai maye gurbin Ferozi Benzerti wanda aka kura a watan Oktoba da ya gabata kwanaki hudu bayan da ya kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 ana ganin Gressé a matsayin kwararren koci a nahiyar Afrika sakamakon ayyukan da ya yi na horarwa a kasashen Senegal da Gabon da kuma Mali har sau biyu a Turai kuma kungiyoyi 16 sun bayyana da za su fafata a zagaye na biyu wato matakin 16 na gasar kwallon kafar cin kofin zakarun Turai bayan kammala wasannin matakin rukuni a jiya Laraba sun ko hada da Borussia Dortmund da Atletico Madrid a rukunin A Barcelona da Tottenham a rukunin B PSG da Liverpool a rukunin C da kuma FC Porto da Schalke 04 a rukunin D a rukunin E akwai Bayern Munich da Ajax Manchester City da Olympic a rukunin F Real Madrid da AS Roma a rukunin G yayin da Juventus da Manchester United suka sami haihuwa daga rukunin H za a gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin naya da kanin wani na gasar a ranar Litinin mai zuwa Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
Wa gaida Murtala Faruk sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
A wannan makon mutane 60 ne a birnin Juba dake Sudan ta Kudu suka kammala karatunsu na matakin diploma a fannin aikin ungozoma da jinyar marasa lafiya Burin su shine su taimaka wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai da ake yawan samu a Sudan ta Kudu. Maza 8 su ne cikin suna cikin mutane 66 da suka kammala karatun daga kwalejin Kajo KG Health Science Institute. A wannan ba abu bane da aka saba gani a Sudan ta Kudu inda aka fi alakanta aikin ungozoma da mata. Samuel Ladu Morish dan shekara 26 da haihuwa ya ce ba zai iya zama yana ganin mata matasa na mutuwa a wajen haihuwa ba a lokacin da ya zanta da shirin sashen murya Amurka na South Sudan in Focus Morris ya ce iyaye mata da yawa suna mutuwa abin na yi masa ciwo sosai shi yasa ya ga cewa akwai bukatar shi ma yayi wannan karatu domin yayi iya bakin kokarinsa wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai Gwamnatin Shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen Afirka. Amurka ta ce ya zama dole buƙatunta su zamo abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afirka. Ƙasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Canada a karo da biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron ƙasar. A wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kame wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Canada ta yi.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe insha Allahu za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Zanek ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissalam.